نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To ci gaba da wannan darasi da muke cikin littafin Adda'u wad-Da'a, wanda Sheikh Muslim Ibn al-Qayyim ya wallafa. Satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen fasalin da malam ya yi na mawani'ul ijaba, ababen da suke hana a amsa addu'ar mutane. Wannan fasali ya biyo bayan wani babi ne da malam ya kulla akan cewa addu'a magani ne. Addu'a magani ne, yana ɗaya daga cikin magunguna mafi ta'asiri da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa bayi, shine roƙon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce, babu wani mutum ɗaya da zai taɓe matukar ya riƙe roƙon Allah. Roƙon Allah na daga cikin manya-manyan magungunan da Allah ya saukar wa bayi domin warware matsalolinsu. To, akwai ababen da ke hana a amsa addu'ar bawa. Kamar yadda muka karanta a baya, daga ciki akwai gaggauta biyan bukata ɗin. Mutum ya roƙi Allah, sannan ya dinga ƙorafin har yanzu ya roƙi Allah bai ji bukata ta biya ba. To, yin haka yakan sa Allah ya kima biyan bukatan baki ɗaya, ko kuma ya zama shi wanda zai yi roƙon Allah maciyin haramun ne. Cin haramun yana hana a tafi addu'ar mutum, ko kuma mutum ya yi addu'a wadda a cikin addu'an san akwai saɓon Allah, ko ya yi addu'a a cikin addu'an san akwai wani nau'i na yanke zumunci. To, fasalin yau da za mu shiga malam ya ce, awqatul ijaba wa sifatud da'i, lokutan da ake amsa addu'a da kuma sifar mai roƙon Allah ɗin. Tun waccan matsala da muka fara tattaunawa a kanta na wani bawan Allah da ya kawo kuka gaban malam akan irin abubuwan da suka dabaibaye shi da kuma hanya da ya rasa wadda zai fita daga cikin waɗannan musibo, kuma ya tabbatar wa malam cewa matuƙar bai samu warwara daga waɗannan matsaloli ba, waɗannan matsaloli za su iya haramta mishi amfanar duniyarsa, su haramta mishi lahirarsa. Allah ya sauke. Malam ya ce mishi akwai magani, ya kuma ba shi shawarwari kan yadda za a warware matsalar. To, daga cikin shawarwarin da malam ya ba shi shi ne ya ce mishi, to, roƙon Allah ma magani ne. Gata irin na malamin Musulunci. Yanzu bayan an ce ya roƙi Allah ɗin, to, ba a ce kuma ya tashi ya tafi ba, sai aka nuna mishi kuma ga ababen da in kana alaƙa da su roƙon Allah kan ba zai samu shiga ba. Bayan an karantar da shi su, yanzu kuma zama a gaya mishi lokutan da in mutum yana fafan irin waɗannan lokutan yake roƙon Allah, to, roƙon Allah ya fi tasiri wajen samun shiga a wajen Allah, da kuma siffar da mai roƙon Allah zai siffanta da ita a wajen roƙon Allah nan ma wadda Allah zai amsa mishi addu'ansa saboda waɗannan sifofi ko waɗannan lokuta da ya dace da su. Allah ya sa mu dace. Malam yace wa idza ijtama'a ma'a ad-du'a'i hudurul qalbi. Malam yace idan aka samu haduwar addu'a da kuma halartuwan zuciya, lokacin da mutum zai roki Allah sai ya zama zuciyarsa tana halarce akan abin da yake roƙon Allah. Jama'a mun fahimta ko? Lokacin da zaka roki Allah ya zama zuciyarka tana halarce akan abin da kake roƙon Allah. Lokacin da ka daga hannunka zaka roki Allah, kalmomin da kake faɗa na kirari da washi wa Allah, kalmomin da kake faɗa na kai kukan ka zuwa ga Allah, to zuciyarka a lokacin tana tare da ababen da kake faɗa cikin rusuna da kaskantar da kai. Kar a ce ka daga hannunka kana roƙon Allah zuciyarka kuma tana saka waɗansu abubuwa wajen abin da kake addu'a din. Allah bai amsan wannan addu'a. Malam yace wa idza ijtama'a ma'a ad-du'a'i hudurul qalbi. Idan aka samu haduwar halalarto da zuciya tare da addu'a, wajen iyatuhu bi kulliyatihi, da kuma tattar zuciyan baki daya alal matlub, kan abin da mutum ke bukata, abin da yake roƙon Allah, to ya tattaro zuciyarsa baki daya, ya damfara akan abin da yake addu'a. Wa sadafa waqtan min awqati ijaba as-sita, sannan kuma ya dace da ɗaya daga cikin lokutan da ake amsa addu'o'in nan guda shida. Ma'ana lokacin da zai roki Allah, ya halarto da zuciyarsa, ya tattara zuciyarsa akan abin da yake roƙon Allah. Malam yace kuma wa sadafa waqtan min awqatil ijaba, sannan kuma ya dace da wani lokaci daga cikin lokutan da ake amsa addu'a as-sittatu, waɗannan guda shida, wa hiya, na daga ciki su ne as-sulusul akhir min al-layl, kashi ɗayan ukun dare na ƙarshe. In aka kirga awowin da dare yake tsiba, misali mu ce dare na shiga ƙarfe shida misali, to sai a ce 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, abinda aka samu sai a kwashe kashi biyun farko saura kashi dayan uku na karshe to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ki saukowa saman duniya ya dinga ruce ma bayi waye mai bukata ya tashi a dami shi bukata idan da fata zaka ruki Allah inda yamma zaka ruki Allah inda rana zaka ruki Allah kai ne zaka yi ta kwankwasa roƙon Allah ka ya samu shiga amma in wancan lokacin yazo Allah da kansa yake cewa ina mai bukata a biya mishi bukatarsa ina mai bukata a biya mishi bukatarsa ina mai roko a amsa mishi addu'arsa kaga kenan duk wanda ya san ciwon kansa a dai wannan lokaci bai komawa yake zai kwanta yau babu mai kwanciyar dare har sai gari ya waye aje a tashe shi sai wanda zuciyarsa ta mutu sai wanda zuciyarsa ta mutu Allah ya sa mu dace wa sadafa waqtan min awqatil ijaba sannan ya dace da lokaci daga cikin lokutan nan da ake amsa addu'a as-sittatu waɗannan guda shida wa hiya sunni as-sulusul akhir min al-layli dayan ukun dare na can karshe din wa indal azan da kuma lokacin kiran sallah lokacin da ladan ya kira sallah a lokacin idan kai kai salatin annabi ka roƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-wasila to sai ka roƙi Allah abu to wannan addu'ar kan annabi yace Allah bai mai yakan yi alfarma alfarman ka roƙa wa manzon Allah al-wasila al-wasila wani gida ne daga cikin gidajen aljanna amma dukkan gidajen aljanna suna tsaka da al-wasila ne gida ne guda daya Allah yace na yi shi ne don wani bawa na guda daya wa shi zan bawa manzon Allah yace duk lokacin da aka kira sallah tunda addu'ar da ake yi bayan kiran sallah karfiya ce annabi yace da zaran an gama kiran sallah ku yi mun salati in kun mun salati ku roƙa mini alwasila idan har na dace bayan mun je kiyama Allah ya bani alwasila duk wanda ya taya ni roko a gun alwasila halat lahu shafa'ati yawmal kiyama annabi yace ni kuma alfarman da ramish in an ban dama ne yace to sai na cince shi gida ne guda daya aka rubuta sunan gidan alwasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الله منا روقون كتبا ومحمد الوسيلة أما دي با عينا يا سيدنا متلقين إنك مراك شكتا كرم وسيلة زيك شكا والله وننجدن كو النبي إبراهيم دري تاكرن سبا كو النبي إبراهيم دري شكتا كرم وننجدن تو النبي يسي دو ود أكي كراس الله يتيا نروقون أباني الوسيلة kuma na dai aka ban alwasila ni kuma in an ban ceto zan cece shi to a wannan lokaci duk addu'ar da mutun yayi Allah zai amsa mishi wa bainal adhan wal iqama da kuma tsakanin kiran sallah da iqama daga lokacin da aka gama kiran sallar kai addu'anka to daga wannan lokaci har kuma a dai lokacin da za a tada iqama duka lokaci ne da ake amsa addu'ar bai kun ga shawarwarin da malam ke bayarwa ko yanzu yake roƙon Allah magani hanyoyin da zaka warware matsalolinka Allah ya shar'anta a roke shi to roƙon Allah na daga cikin mafi amfanin magunguna to bai saka kuma cewa ka je ka roki Allah da ta ba sai ya gaya maka ga irin matsalolin da in an samu roƙon Allah bai tafiya sannan kuma ya gaya maka ga irin abubuwan da in an yi tanadin su akan samu nasara wajen roƙon Allah to yanzu kuma yana gaya maka har lokacin da ya kamata a roki Allah wanda a wannan lokacin Allah na amsa addu'an bayin sa Allah ya sa mu dace wa addar salawat al-maktubat kuma bayan sallolin farilla abinda malaman sunna suka ce idan mutum yayi sallar ta farilla bayan ya gama askar din sa duka wanda aka shar'anta mishi sai ya tashi yayi sallar nafilar sa in yayi nafilar sa to kuma sai ya dukufa ga roƙon Allah nan kuma in zai ini abun yana roƙon Allah sai ni Allah na amsa irin waɗannan addu'o'i domin addu'a ce da tazo bayan ganawa da Allah wa inna su'ud al-imam yawm al-jum'a 'ala al-minbar kuma lokacin da liman ya haura kan minbari a ranar juma'a hatta tuqda salatu min zalika al-yawm har a gama sallan wannan juma'a din to iya wannan lokacin ana amsa addu'a wannan riwayar malaman hadisi sun ce bata inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na cewa lokacin da ake amsa addu'a ranar juma'a daga lokacin da liman ya haura minbari har zuwa lokacin da za a fara sallar riwaya ingantacciya ita ce wadda Imam al-Bukhari ya fiji ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu bayani kan sallar juma'a daga cikin bayanin yake cewa wa fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli sai wata sa'a a ranar juma'a babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin yana tsaye yana sallah yas'alu Allah shay'an yana roƙon Allah wani abu illa a'tahu Allah ma yas'al fati Allah ya bashi abin da yake roƙa wa ashara bi yadihi yuqalliduha sai ya nuna hannun sa kenan nuna lokacin dan kanin lokaci ne annabi ya nuna cewa dan kanin lokaci ne illa a'tahu Allah iyahu fati Allah ya bashi abin da yake roƙon Allah a wannan lokaci yawa daga cikin malamai suka ce mafi rinjayen magana shine sa'a ta ƙarshen inin juma'a ina ne ko sa'a ta ƙarshen inin juma'a domin daga lokacin da aka yi sallar la'asar har zuwa faduwar rana wannan lokacin wani bonanza Allah ya ba wa musulmai lokaci ne da aka amsa addu'ar bayi wa akhiru sa'atin ba'da al-asr da kuma sa'a ta ƙarshen sa'a ta ƙarshe na bayan la'asar wato daga bayan la'asar sa'a ta ƙarshen wannan inin da rana za ta faɗi to shi ma in lokaci ne da ake amsa addu'ar bayi a ciki Allah ya mana muwa wa sa'a khushu'an fi qalbi wannan wannan roƙon Allah da aka halarto da zuciya aka tattara zuciya akan roƙon Allah sannan kuma aka dirkaki yin addu'an a wani lokaci daga cikin waɗannan lokuta da muka lissafa wanda ake amsa addu'ar bayi malam yace wa sadafa khushu'an fil qalbi sannan shi ne addu'ar kuma ya dace da khushu'i a zuciya shi ne kankan da kai rusulat da kai allazina hum fi salatihim khashi'un Allah yana bayanin mu'minai waɗanda za su rabauta ranar alkiyama. Allah yake sune waɗanda suke da kushu'i a cikin sallar su, waɗanda daga sun kabbarta sallar ba su tunanin komai sai tadabburin abin da ke cikin sallar su. Idan sun yi kabbara suna tadabburin abin da lafazin kabbara ke faɗa. Idan suna tasbihi, tasbihin su na kunshe da girmama Allah a zuciyar su lokacin da suke tasbihin su a cikin ruku'i ko a cikin sujuda. Suna tadabburin alqur'ani lokacin da suke karatun alqur'ani. Wanda ke sallah yana waje yana sallah yana juye, wannan sallarsa ba za ta amfane shi, sallarsa ba za ta amfane shi. Saboda haka malam yace kuma aka dace da khushu'i a cikin zuciya lokacin da ake roƙon Allah, wa intisaran baina yadayi rabbi, da kuma mareretewa gaba ga Allah lokacin da zaka roƙi Allah. Ana so mutum ya zama yana kaskantar da kai da kuma marerecewa. Idan zaka roƙi abu a wajen wanda zai biya maka bukata, ba marerecewa ake ba. Baka ganin mutum in ya shiga ofis zai tsuguna ne, zai zauna shi kake rufe ne zai, saboda ya zo yana neman wata alfarma a wannan gun. Jama'a mun fahimta? Saboda ana bukatan marerecewa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, Allah ce waɗanda suke girman kai shi ne kin roƙon Allah. In kaskantar da kai ka roƙi Allah, ka sanna ɗaya daga cikin addu'o'in da Allah ke amsawa shi ne addu'ar matafi. Yanzu mutanenmu suna kunyar roƙon Allah a hanyar, sai ka ce wani za ka roƙa Allah, fa za ka roƙa ɗaga hannunka ka roƙi Allah, ana tafiya Allah yana amsawa. Wanda ka mishi addu'a shi ma za a biya bukata. To haka ne mutanenmu ko sujudu shukur suna kunyan yi a gaban mutane, shi kuma sujudu shukur a inda labarin alkhairi ya same ka abun ake so ka faɗi kai sujudan ko baka da alwala. Wannan shi ne cikakkiyar sadaukar da kai ma Allah. Kana zaune kana tsaye, sai aka zo aka ce ga mahaifiyarka ta dawo daga aikin hajjin lafiya, sai ka faɗi kai sujuda kai godiya ma Allah. Kana zaune kana tsaye, sai aka ce matarka ta sauka lafiya, sai ka faɗi kai sujuda. Ko a gaban waye shi za ka roƙa? Ba shi za ka roƙa ba, Allahnka kake ma godiya. Haka manzon Allah yake, musamman in an kawo mishi labarin waɗansu sun musulunta, ko sai ya gurfane sujuda ya yi godiya ma Allah. Allah ya samu dace. Wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqa, ga kaskantar da kai, ga kankantar da kai, ga kuma karantar da kai gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duka waɗannan lafuzza abinda ake so a nuna wa mai addu'a shi ne yadda zai kaskantar da kansa. Waton kaskantar da kai lokacin da kake addu'a shi kansa sababi ne na amsa maka addu'arka. Wastaqbala da'i al-qiblata, sannan kuma aka samu shi mai roƙon Allah ya fuskanci alƙibla. Dama abubuwa guda biyu asalin ya ce magana a kai. Abu na farko lokutan amsa addu'a da kuma yanayin da mai addu'a ya kamata ya samu kansa. To lokacin da za ka roƙi Allah, ana so a samu marerecewa tare da kai, kaskantar da kai tare da kai. Marerecewanka shi ne sallama wa Allah duk abin da kake roƙon nan ya fi ƙarfinka, ya fi ƙarfin duk wanda ke tare da shi a duniya. Wannan shi ne cikakkiyar sallamawa. Allah kaga yadda muke zaune da wani, Allah kaga yadda wani yake cutar da ni, ba sai da larabci ba, ko da Hausa za ka roƙi Allah. Allah kaga yadda wani yake cutar da ni, Allah wani kai kai shi. Idan ka banni da shi, Allah ni ba yadda na iya da shi. Allah kai kai shi, Allah kai ka san maganin shi, Allah ka mun maganin shi. Allah ka ga dan wani yadda ya dauko lalacewa da gurbacewa. Allah idan ba kai ka kawo tallafi akan wannan yaro ba, Allah iyayensa za su ga bakin ciki da kunci da damuwa a rayuwa. Allah ka shirya musu da shi, Allah ka shirya musu da shi. Uban na can na baccinsa ko yana ofis, kai kana nan kana roƙon Allah akan ɗan. Kaga dama da Allah ya bayar akan roƙon Allah shi ne duk wanda ka taya shi roƙon Allah akan wani abu bai sani ba. In ka gama addu'ar, Annabi ya ce kai ma za a wakilta mala'ika ya ce kai ma da a baka irin abin da ka roƙa mishi. Shi yasa duk wanda ka gan shi da mota ka koma gefe, kace Allah ya sa a kashe lafiya, Allah ya sa albarka, Allah ya ƙara maka da fahita. In ga gama Allah manzon Allah yake Allah zai sa malaika kai mai ce za a baka irin ba sai kai hasada ba. Annabi ya faɗa hadisin Bukhari, hadisin Bukhari ne, duk abinda kama wani addu'a in ga gama addu'an Annabi yace Allah zai ajiye mala'ikar da kana gama addu'an, zai ce walaka mislu zalika, kai ma da ka taya shi addu'an kana da kwatankwacin abin da ka roƙa mishi. To me amfanin hasada?
Babu.
Wastaqbala da'i al-qibla, sannan aka dace shi mai roƙon Allah kuma ya fuskanci al-qibla, wa kana ala taharati, kuma yana cikin tsarki, yana cikin alwala, wa rafa'a yadayhi ila Allah, kuma ya daga hannayensa zuwa ga Allah. Manzon Allah hadisi yace Allah na kunyar bawansa ya daga hannunsa sama, yana ya Allah ya Allah ya Allah, kuma ya sauke hannun ba shi komai ba. Manzon Allah yace Allah yace ina kunyar haka, domin shi Allah shine yas'aluhu man fis samawati wal ard, tururuwa Allah take roƙo, ba ta da kowa in ba Allah. Gatanta Allahnka, kai ma gatanka Allahnka. Wa bada'a bihamdillahi wa sana'a alayhi, sannan ya fara da godiya ma Allah da yabo da washi wa Allah. Manzon Allah yace babu wanda yake Allah son washi, saboda yadda Allah ke son washi. Manzon Allah yace Allah yasa yake wasa kansa da kansa, da kuma duk wanda yana wasa kansa da kansa ai yana son washi. Saboda haka duk alqur'ani haka zaka ga, sai Allah ya ce manzon Allah wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda bayi da dan nan wa kenan. Allah sai ya ce manzon Allah ka dinga fada wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan, kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda bai riki dan nan ba, wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, wanda bai da abokin tarayya a wajen gudanar da mulki, wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, sannan bai da wani majibanci da yake jibantan sa don ya kasa. In Allah ya jaka kusa, to an saka ne don a kara ma daraja ba don ka taimake shi. Sai ya ce mishi ka dinga cewa qul illahumma qul, ka ce allahumma ya Allah malikal mulki, ya mamallakin mulki, tu'til mulka man tasha'u, kai kake bada mulki ma wanda kaso, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Haka zaka samu a cikin alqur'ani. Allah sai ya ce manzo Allah ka dinga cewa ni ne kaza, ni ne kaza, ni ne kaza, ka dinga cewa ni ne mai kaza, ni ne mai kaza. Manzo Allah sai ai ka san dai Allah yana so a wasa shi, yana daga cikin kirarin da manzon Allah kima Allah yake ce Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dal jadd minka al jadd, yake ce Allah kai ɗaya ne la mani'a lima a'taita, ba wanda ya isa ya hana wanda ka ba. Duk hasadar mutum sai dai ganka da mota, in Allah ya baka wala mu'tiya lima mana'ata, kuma ba wadda isa ya ba ma wadda ka sanawa. Saboda haka na daga cikin sabubban da ke sa a amsa addu'ar mutum, lokacin da za ka fara addu'a kana ɗaga hannu ka fara kirari da washewa ka yabi Allah da abin da ya cancanta, ba wadda ya kai manzon Allah kirari ba. Wa bada'a bihamdillahi wa sana'i alayhi, sai mutum ya fara da godiya ma Allah da yabo ma Allah, sun masana bi salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi, sannan kuma ya bi bi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, bawan Allah manzan Allah. Sun maqaddama baina yadayhi hajatihi at-tauba wal istighfar, sannan kuma kafin ya shiga addu'a yayi godiya ma Allah, yayi bi Allah, yayi washi wa Allah, yayi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yin salati wa manzan Allah kafin fara roƙon Allah shi ma na sa a amsa addu'arka. Malam yace bayan yayi salati summa qaddama baina yadayhi hajatihi at-tauba wal istighfar, sannan kafin ya fara roƙon Allah sai kuma ya gabatar da tuba da istighfari ma Allah, da tuba da kuma istighfari zuwa ga Allah. Summa dakala ala Allah, maliki sai shi kawai sai kama roƙon Allah, yayi godiya ma Allah, yayi washi wa Allah, yayi salati wa manzon Allah, ya gabatar da tuba da istighfari gaba ga roƙon Allah sa summa da kala Allah sai ya shiga ga Allah kai ma'ana kawai sai kama roƙon Allah wa alaha alaihi fil mas'ala yanace kuma wajen roƙon annabi Abu Hurairah yace annabi in ya tashi roƙon Allah duk abin da zai roƙa sau uku uku yace roƙa sannan yanace wajen roƙon Allah wata mallukahu wa da'ahu ya makale yayi ta fadanci mun gane ko Allah in baka bayar ba mai bayarwa Allah kai ne mai bayarwa komai din nan Allah ne wa in min shay'in illa indana kaza'inuhu Allah ce babu wani abu ba ce taskar abin tana wajen mu ne duk wani simba taskar na wajen Allah ne duk abin da ka gani a duniya wata in ta ce ba ta son ka ba Allah ya buga ta ba sai ya buga maka wata saboda haka mutum ya yi ta fadanci wa da'ahu ya roki Allah ragabatan wa rahabatan cikin kwaɗayin rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah haka ake bautan Allah haka ake roƙon Allah ba a bauta ma Allah don tsoron azabar Allah zalla ba a kuma bauta ma Allah don kwaɗayin rahamar Allah zalla ana bauta mishi ne baina tajidu wa tawhid kana fatan rahamar Allah kana tsoron azabar Allah shine waye da una na ragaban wa rahab Allah ce annabawa da manzanni suna bauta mana ne suna roƙon mu ne cikin tsoron mu da kuma fatar rahamar mu wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi sannan ya zambe roƙon Allah kuma yayi tawassuli zuwa ga Allah da sunayen Allah sifofin Allah tauhidin Allah ma'ana kai sakar Allah kuma ayi tawassuli da su wajen roƙon Allah su ma sabubba ne da suke sa a ansa addu'ar bawa wa qaddama bayna yadayhi du'a'i sadaqa malan yace so samu ya gabatar da sadaqa ba kafin a shiga roƙon Allah saboda ba abun wasa bane ba abu ne na gaske abu ne da ta hanyar sa kawai zaka samu tsira don abinda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul furqan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum in ba dun roƙon Allah ku ba da ba ruwan Allah da ku duk abinda ya shafe ku duk hidimar da kuka shiga Allah ba zai kawo muku ɗauki a kan wannan abin ba saboda haka malam yace ya kuma gabatar da sadaka kafin roƙon Allah jama'a mun fahimta daga ciki akwai amfani da ruwan zamzam sai annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu ku jarraba maganar zamzam ɗin nan yana da ta'asiri na ban mamaki yana da ta'asiri na ban mamaki ka sha zanzan ka roƙi Allah a kan damuwanka ka jarraba ka sha zanzan ka roƙi Allah a kan damuwanka ka san mutanen mu ba su san me sirrin kawo tsaraban zanzan ba in an sha roƙon Allah ake addu'a ake idan ciwo ne in ka sha zanzan din ka roƙi Allah a kan ciwon wallahi zai mutu wallahi zai mutu in an sha zanzan roƙon Allah ake Allah ya samu dace fa inna hadha addu'a la yakadu yuraddu abadan malam yace to wannan addu'ar da aka bi waɗannan matakai aka mata wannan shiri aka yi mata wannan taradin malam yace ba zai yiwu a mai da wannan addu'ar ba Allah zai yi alfarma ya karɓi addu'ar saboda yadda aka tsaya aka bi waɗannan matakai aka bi wannan yanayi aka roƙe shi wannan roƙo jama'a mun fahimta duk abin da yake bukata a wajen a roƙe shi an hada waɗannan abubuwa tukunna aka roƙe shi malam yace wannan addu'an zai yi wahala a ce Allah bai amsa wa bawa ya biya mishi bukatunsa ba wala siyama idha sadafa al-adiyyah allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annaha mazannatul ijaba malam yace kai musamman ma idan an dace da addu'ar da annabi ya bada labari cewa ita addu'ar kanta gurbi ne na roƙon Allah jama'a mun fahimta daga cikin addu'o'i akwai addu'ar da ita tsuranta wannan addu'ar in an roki Allah da ita kawai yana amsawa kun gane magana ita wannan addu'ar ko a bakin titi ne inda ita aka roki Allah to Allah na amsa addu'ar to bayan an yi wannan shiri an yi waɗannan matakai an yi wannan yanayi da ya kamata a bi ka roki Allah mala yake kuma to kuma ina ake a dace kuma addu'ar da ma zai roki Allah ya dauko irin addu'ar da aka fi zaton in an roki Allah da wannan addu'ar Allah yana amsa aw annaha mutadamminatun bi ismil a'zam ko kuma addu'a ce da take kunshe da sunan Allah mafi girma kun san akwai ismul lahil a'zam ko sunan Allah mafi girma wanda sunan in ka roke shi da wannan sunan to za a biya maka bukatunka malaka to ina kuma a ce bayan duk an bi waɗannan matakan roƙon Allah sannan kuma a samu da aka zo addu'ar kuma an ɗauki irin waɗancan addu'o'in ne da yake ɗauke da sunan Allah mafi girma aka roki Allah da shi fasali na gaba ma ya ɗubi hidda'i abinda mai roƙon Allah zai roki Allah da shi alkhairin Allah ya kai wa Ibn al-Qayyim ya ga ya baka shawara akan hanyar warware matsalolinka cewa a roki Allah yana daga cikin mafi amfanin magunguna da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar domin bayi su warware matsalolinsu shine roƙon Allah sannan ya baka shawarwari ababen da za su iya kawo cikas ba ka karɓi addu'arka ba ababen da za su iya kawo cikas ba a karɓi addu'arka ba sannan kuma ya ƙara maka da ababen da su kuma in ka lazimce su suna taimakawa a karɓi addu'arka ya baka lokacin karɓar addu'a ya baka yanayin da in ka shiga irin wannan yanayin za a amsa addu'arka yanzu kuma malam zai koya maka ma addu'an da in kai ta fi ci yanzu lafazin addu'an ma zai kawo maka inda za ka je ka kofi ko ka ɗauki lissafin ka haddace kawai ka sa a zakanka malam su irin waɗannan addu'o'in su kuma idan aka roki Allah da su sun fi ta'asiri wajen biyan bukata malam ya ce ma yad'u bihi da'i abinda mai roƙon Allah zai yi amfani da shi wajen roƙon Allah faminha ma fi sunan wa fi sahih ibn hibban mana yace daga cikin irin waɗannan addu'o'i akwai abin da yazo a cikin sunan wa fi sahih ibn hibban da kuma sahih ibn hibban min hadisi abdullahi ibn buraida hadisin abdullahi ibn buraida an abihi daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sami'a rajulan yaqul cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani mutum yana cewa allahumma ya allah inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qala sai manzon Allah yace laqad sa'ala allah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'fa annabi yace tabbas wannan mutum ya roki Allah da sunansa da in an roke shi da wannan sunan yakan ba da duk abin da aka roka wa idza du'iya bihi ajab kuma idan an kiraye shi a cikin kunci ko tsanani da wannan sunan yakan amsa kiran wa fi lafdin awani lafazi laqad sa'alta allah bismihi al'azam hakika malan ka roki Allah da sunan Allah mafi girma inji manzon Allah jama'a mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum a gefe yana addu'a allahumma yana ya Allah inni as'aluka Allah ina roƙonka anni ashhadu annaka anta allah ni dinnan na shaida Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai al ahadu samad Allah kai ne dai wanda kowa ke nufa da bukatunsa alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba a haife shi Allahu akbar baka ga ko convention aka je na yan siyasa ba ga shugaban kasa a zaune a gun ga minister of defense a zaune a gun ga kowa na zaune a gun sai a ce a zo a yi addu'a Allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya ashe duka an yi daba minister of defense ya sa a yi lafiya a tashi lafiya to wannan Allah duk wanda ya sake shi duk abin da ka rike ka yi sakere shi ne a magani kuna mun fahimta inda shugaban kasa zai ce a zo a yi addu'a ministan tsaro zai ce a zo a yi addu'a to bare kai talaka ai min babu auna ko Allah ya samu dace alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan ba shi da kufa da kowa bai da tsara bai da sa'a babu wanda wai daidai yake da Allah akwai babu وقال سيما ذن الله يتي لقد سأل الله باسمي باسم الذي إذا سئل به أعطى إيكا وانا متم ياروك الله بسونان إن أروك الله رشي ينا بايروا وإذا جئي به أجاب لأنه إذن أنكر يشك وانا سونا يكا أمسك لن وفي لفظ أو اللفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم يتي مالا إيكا كاروك الله da sunansa mafi girma jama'a mun ga wannan ko yana daga cikin ismul lahil azam wanda duk lokacin da zaka roki Allah ana so ka kurda wannan addu'ar ta shiga cikin roƙon Allah ka ita kadanta takan sa amsa addu'ar ka ai kun ji annabi yace suna ne in an kirayi Allah da shi yakan amsa kira idan an roke shi wani abu da wannan sunan yakan bada abinda aka roke shi da shi wafi sunan sannan yazo a cikin sunan وصحيح ابن هبان ده صحيح نا الامام ابن هبان ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه حديث انس بن مالك انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يتي وترانا ينا زوني تاري ده منزل الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي وني متن جيتن سينا صلى ثم دعا وان متن سي الدعاء فقال غا الدعاء يتي اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي دعي جوانا الدعاء سيأتي لقد دع الله باسمه العظيم حقيقة وانا متم يا كرا الله سونا سمسي جرما الذي إذا دعي به أجاب سونا إن أنكرا يشرشي يكن أمس كرا وإذا سئل به أعطى sannan idan an roke shi da wannan suna yakan bada abin da aka roke shi jama'a mun ga addu'an ko Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta almannan badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum annabi yace suna ne daga cikin suna ne mafi girma daga cikin sunayen Allah wanda in an kirayi Allah da wannan sunan yakan amsa kiran sannan idan aka roke shi wani abu da wannan sunan yakan bada abin da aka roke shi akhraj al-hadithain al-imam Ahmad fi mustadhihi duk waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta ingantattu ne kuma al-imam Ahmad ya fidda su a cikin musnad shi wa fi jami' at-tirmidhi kuma yazo a cikin jami' at-tirmidhi da hadisi asma' bint yazid anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala hadisin asma' bint yazid tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ismul lahil a'zam fi hatainil ayatain sunayen Allah mafi girma suna cikin waɗannan ayoyi guda biyu na daya wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim arrahmanur rahim yana daga cikin ismul lahil a'zam na biyu wa fatihatu ali imran farkon ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم شيمانا إذا تكن سونا ين الله ما في جرما جماعة من فهمتا بلوك تكن دا متنزيرو جي الله أنا سو دقا تكن أدو إن دا زي أمفاني رسو وجن يبون الله كراري و الله تو أنا سو يمشي يبو جوال أنن سونا ينسى ما في جرما قال الترمذي الإمام الترمذي يتين حديث صحيح وان حديث انغنتتني وفي مسند الامام احمد مسند الامام احمد وصحيح الحاكم ده صحيح الحاكم بحديث ابي هريره لغا ابو هريره وانس بن مالك وانس بن مالك وربيعه بن عامر ربيعه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بكا سكتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي اللز بياذل الجلال والاكرام kuma kali kuma ne kulike ma ya zalzalali wal ikram inji manzon Allah lokacin da zaka fada duk lokacin da zaka roki Allah kai kokari lafazin ya zalzalali wal ikram ya dinga shiga cikin roƙon Allah annabi yace alizu bi ya zalzalali wal ikram ya zalzalali wal ya zalzalali wal ikram kunati kuma kali ma ya zalzalali wal ikram yani ta'allaqu biha kuma ne ma wannan lafazi walzimu wadawamu alaiha ku lazimce shi ku dawwama akan shi wa fi jami'i tirmidhi min hadith abi hurairah radiyallahu anhu har ila yau al-imam tirmidhi ya fitar daga abu hurairah Allah yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza hammuhul amru, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya dame shi, wani al'amari ya tayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali, rafa'a ra'sahu ila sama'i, sai ya dauki kansa zuwa sama, wa idza shahada fi du'a, idan kuma ya nace wajen addu'a sai ya kance ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Amma dai wannan lafazi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma dai waɗannan ayoyi da muka karanta a baya za su wadatar da ma'anan wannan hadisi. Wa fihi aidan, har ila yau al-Imam Hashim ya fitar min hadisi Anas bin Malik, hadisin Anas bin Malik qala yace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya dame shi, wani al'amari ya taso mishi wanda ya daga mishi hankali, kale yakan ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wannan hadisi ne ingantacce, kage lafazin ya hayyu ya qayyum yana daga cikin lafuzan da ake amfani da su wajen roƙon Allah, kuma Allah ya biya bukata, ma'ana ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, da rahmarka Allah ake neman tallafi da gudumawa da agaji. وفي صحيح الحاكم قال الى يو اشكي صحيح نا الامام حاكم من حديث ابي امامه حديث ابو امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما نزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي اسم الله الاعظم سونا الله ما في جرما في ثلاث سور من القران ينا نا اشكي ودان سوروبي غدا اكو اشكي القران البقره ياتي اكو شيء سوره البقره وال عمران akwai shi a cikin suratu Ali Imran wa Taha da kuma suratu Taha. Annabi yace ai sunan Allah mafi girma wanda idan an roki Allah da wannan suna Allah ya kalamsa, Allah kan biya bukata. Annabi yace sunan na cikin waɗansu surori guda uku na Al-Qur'ani, yana cikin suratul Baqara, Ali Imran, yana cikin suratu Taha. Qala al-Qasim, al-Qasim yace fal tamastuha, kinai talalumo kinga wani suna ne daga cikin waɗannan sunaye ya fito a suratul Baqara, ya fito a suratul Taha, ya fito a cikin Ali Imran, fa idza hiya ayatul hayyul qayyum, ita ce na fahimci ita ce hayyul qayyum, mun gane ko a suratul Baqara ba akwai ayatul kursi ba, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, akwai a suratul Ali Imran Allahu la ilaha illa huwal حي القيوم وعرت الوجوه للحي القيوم يشهدنا الله موسك سرورين إن كانوا الحي القيوم شين سونا ما في جرما دكتشكين سونا إن الله دك وانا مالا بعد شاور وريني قم يروكم الله حتى لقوزن في أمباني لسون ووجر روكم الله كما الله يبيا مش بكاته الله يبيا من بكاته. وفي جامع الترمذي سننيازو أتكين جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حديث سعد بن ابي وقاص كما انزل الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه بالنون الدؤر النبي يونس عليه الصلاه والسلام اذ دعا وهو في بطن الحوت يا يند يكراي الله ده wannan addu'ar yana cikin cikin kifi addu'ar ita ce لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين wannan ita ce addu'ar annabi yunus alaihi salatu wassalam lokacin da ya fada cikin kifi, kifi ta da annabi yunus ta shige da shi cikin ruwa, to annabi yunus sai ya cigaba da roƙon Allah da wannan addu'a, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addu'a لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط. النبي يقول لي مسلمي بيتبروكم الله دا وانا قدو أربا واني دامواء يدبلزيش يشغواني حالي نكاتاني كاي تكين قدو إنسا يتجع هنونسا سما يروج الله دكتل نفذن دي أمفاني رسول يي أمفاني دا وانا قدو أربا النبي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين illa tajaba Allah lahu, annabi yace da sai mutum ba zai roki Allah da wannan addu'ar ba face Allah ya amsa mishi addu'arsa. musulmi ba zai roki Allah da wannan addu'ar ba, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, a ce Allah ya amsa mishi addu'arsa. Ai kuma muna ji kala Tirmidhi, Imam Tirmidhi yace hadisin sahihun, hadisi ne ingantacce. Wa fi musaddarak al-Hakim, a cikin musaddarak na al-Imam Hakim aidan, min hadisi Sa'd ibn Abi Waqqas an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yace, ala ukhbirukum bi shay'in idha nazala bi rajulin minkum amrun muhimmun fada'a bihi yufarriju Allahu anhu du'a'u dhinnun. Annabi yace, bana ba ku labari ba, bana gaya muku wani al'amari ba? Annabi yace, bana koya muku wata addu'a ba? Idza nazala bi rajulin minkum amrun muhimmun, idan wani al'amari mai damarwa ya sauka ɗayan ku, fada'a bihi, ya roki Allah da wannan addu'ar da zan gaya muku, yufarriju Allahu anhu, Allah zai yaye mishi damuwar da yake tattare da ita. Annabi ya ce du'a'u dhinnun ita ce addu'ar Annabi Yunus alayhi salatu wassalam, ma'ana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Annabi ya ce addu'a ce da duk hali na kakani kai da wani musulmi ya shiga ya roki Allah da wannan addu'ar, Allah zai fita shi daga cikin wannan kunci. Wa fi sahihihi, Imam Hakim ya fitar a cikin sahihi nashi aidan, anhu annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, Sa'd bin Abi Waqqas yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, hal adullukum ala ismil lahi al'azam, annabi yace bana nusar da ku zuwa ga sunan Allah mafi girma ba? Bana in kayar da ku sunan Allah mafi girma da za ku roki Allah da shi ba? Du'a'u Yunus, annabi yace shine addu'ar Annabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jama'a muna fahimta? Kala rajulun, sai wani mutum yace, ya rasulullah, ya manzon Allah, hal kanat li yunusa khassa, shin wannan addu'a ta yunusa ne shi kadai? Da kuna cewa du'a'u dhinnun yunus, yace to manzon Allah addu'ar ta Annabi Yunus ne shi kadai? Fa kala, annabi sai yace, astajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Ai Allah ce waye, fasta jabana lahu, mun amsa ma Annabi Yunus abinda ya roke mu, wana jainahu min al-ghammi, muka tseratar da shi daga cikin bakin cikin da yake ciki. Allah sai ya ce, wa kadhalika nunjil mu'minin, haka duk wani mu'minin da ya shiga damuwa in ya roke mu da addu'an za mu samar da shi, inji Allah. Jama'a muna fahimta? Tambaya yau manzon Allah yace addu'ar ta Annabi Yunus ne? Annabi sai yace, a'a, ai shi ma Annabi Yunus din lokacin da ya shiga matsalan da ya shiga, da ya roki Allah da wannan addu'ar, da Allah ya zo tsamar da shi daga cikin matsalar, Allah sai yace, fastajabna lahu, sai muka amsa ma Annabi Yunus roƙon mu da yayi, wa najaynahu min al-ghammi, muka tseratar da shi, muka tsamar da shi daga cikin damuwa da kuncin da yake ciki. Allah sai yace, wa kadhalika nunjil mu'minina, to kamar haka duk wani mu'minin da ya fada matsala in ya roke mu da wannan addu'a za mu fitar da shi, inji Allah. Ai an bashi amsa ko? Kenan ba ta shafi Annabi Yunus ne shi kadai ba, duk wanda ya shiga matsala, malam koda matsalar ka ta kai irin matsalar Annabi Yunus, ka san irin matsalar Annabi Yunus inda yanzu ne ta faru da wani, sai a ce ba mafita. To ka fada ruwa ka tafi ta tafi, kifi ya haɗe ka shi ma ya tafi, to ba shi kenan ba? To amma su sun san Allah, ba abin da ya fi daɗi kamar sanin Allah. Ko kaskantuwa ka ga mutum ya yi a tsakanin bayin Allah, abin da ya ja mishi kaskanci shi ne rashin sanin Allah. Shi yasa ba a taɓa waɗansu mutane ba malam da suka yi rashi da talauci a rayuwa irin sabon Annabi, amma ba a taɓa samun mutum mai izza a duniya irinsu ba. Ba talauci take sa mutum ya zama kaskantaccen mutum ba, mutuwar zuciya take sa mutum ya zama kaskantaccen mutum. Kun fahimta ko? Ka dubi yadda mutanen mu suke neman kuɗi hatta ta hanyar siyasa da sauransu, sai mutum a ɗauki miliyan ɗaya a bashi saboda zuciyarsa ta mutu ba zai iya zuwa ya nemi abin da zai miliyan ɗin ba, sai dai ya kashe guduma ya sake komawa kwaram. Kun gane magana? Inda yau zai samu naira 500,000, wai ne mukun yayi tunanin yaya zai sarrafa ta, shi ma ya dogara akan ta ya ƴantar da kansa, sai ya je ya kashe kuɗin, gobe sai ya sake koma ƙarƙashin mai gidansa. To akwai ran da zai ƴantu? Ba ran da zai ƴantu, saboda zuciyarsa ba ƴantacciya ba ce. To shi Annabi Yunus ya san Allah, ya san babu wata matsalar da ba za ta warware ba. Ba ku ga Annabi Zakariya ba? Kusan shekara 100 ya ɗiba a duniya bai taɓa haihuwa ba. Amma da yake shi ya san Allah, ya san a shekara 100 ne zai haihuwa. Bai bar roƙon Allah ba, bai ɗebe tsammani ba, saboda ya san ba abin da ya fi ƙarfin Allah. Jama'a kun fahimta ko? Daga cikin abin da ya koka a addu'arsa ya ce, Rabbi inni wa halal azmu minni, ya ce Allah ƙashina ya yi laushi, na yi kwalas. Allah yanzu ba zan iya ɗaga bokiti da kaina ba. Washta'ala ra'su shayba, furfura ya baibaye ni. Fahabli min ladunka waliya, Allah a taimake ni da inda za mu rayu da shi. Shi duk da furfuran zan ya san za a iya bashi, an bashi ko ba bashi ba? An bashi, an bashi. Haka Annabi Ibrahim a girmansa shi ma ka bashi aiwo. Saboda haka shi Allah babu abin da ba zai iya yi ko ya samar da abin ba. Abin da ake so ka roki Allah ka yi istikara akan duk abin da ya taso maka, ka roki Allah ka cigaba da neman abin, Allah zai biya bukata insha Allah. Allah ya samu dace. Fa ayyuma muslimun da'a biha fi marbihi 40 marra, malam yace duk musulmin da ya roki Allah wannan addu'an sau 40 fi marbihi a cikin rashin lafiyarsa, fa mata fi marbihi zalika, kuma ya mutu a cikin wannan jinyan, sau fiye ajru shahid, za a bashi ladan shahidi. Wa in bari'a bari'a makfuran lahu, in kuma ya warke zai warke a matsayin wanda aka gafarta mishi zunubansa. Amma dai wannan lafazi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma dai ga abinda Annabi ya faɗa a cikin hadisin baya ko wanda ingantaccen hadisi ne, cewa addu'ar Annabi Yunus duk wanda ya roki Allah da wannan addu'ar, Allah zai fidda shi daga cikin kuncin da yake ciki. Allah ya samu dace. Wa fi sahihaini, sannan ya zo cikin Bukhari da Muslim, min hadisi Ibn Abbas, hadisin Abdullahi dan Abbas, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal kard, sannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yayin wani damuwa ko kunci ko wani baki suke da ya taso, yakan ce la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Annabi yana maimaita wannan duk lokacin da wata damuwa ko kunci ta taso, maimaita wannan addu'an kan sa Allah yayi maka damuwan da kake ciki. Jama'a muna fahimta? Allah kan kawar da matsala. Hadisi ne ingantacce, yace duk lokacin da wani abu ya taso wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bakin ciki ko damuwa ko wani kunci, Annabi na maimaita wannan addu'a, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Wa fi musnad al-imam Ahmad min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni, idza nazala bi harbun, idan wani bakin ciki ya sauko mini, an aqula, Annabi yace in dinga cewa la ilaha illallah al-halim al-karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Yace Annabi ya ce mini duk lokacin da na shiga wani kunci ko wani damuwa, in dinga maimaita wannan addu'ar, Allah zai yaye wannan damuwar. Jama'a ku suranta, ga mutumin da ya kawo matsalar nan ya gagara yadda zai rabu da matsalarsa, ga kuma malam yana taya mishi hatta irin lafuzan da ake amfani da su a fita daga cikin kunci. Allah ya samu dace. Wa fi musnadihi aidan, har ila yau a cikin musnad na al-Imam Ahmad, min hadith Abdullah ibn Mas'ud, hadithin Abdullah ibn Mas'ud qala, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ma asaba ahadan qattu hammun wala huzn. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, da dai bai taba samun wani ba wani bakin ciki ko wani damuwa. Hammun shine damuwa da kuncin da kake tunanin tasowar mun fahimta ko duk wani damuwa da nan duka ne ake tsammanin zai taso maka in ka tuno shi sai gaban ka ya faɗi idan ka tuno shi sai hankalin ka ya tashi to wannan damuwan ana ce mishi alhamu alhuznu shine damuwan da shi kuma ya wuce a baya wani abu ne ya taba faruwa amma duk lokacin da abin ya fado maka a rai duk lokacin da ka tuna wannan abu sai ka shiga cikin kunci da damuwa algammu shi kuma wanda ake ciki yanzu ke shi kuma wanda ake ciki yanzu ke nan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asaba ahadin qattu hammun wala huzn fa qala allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adalin fiya qada'uka as'aluka allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak او علمته احد من خلقك او انزلته في كتابك او استعصرت به في علم الغيب انك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله عز وجل همه وحزنه وابدله مكانه فرحا ان شاء الله زمان كنا انا في ميزو في متاشي اكن بياني اكن wannan hadisin zamu kana saboda tsayinsa da kuma dogon bayani da yake tsakar da shi Allah ya sa albarka a cikin wanda muke karanta. Allah ya albarkace mu. Allah ya zaunar da wannan kasa lafiya. Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya.
Allah ya saka rance. Allah ya ba da lafiya.
Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka
wa atubu
ilayk. Idan ba ku ta da kike shi aikin gwamnati shin wannan albashin da kike ba shi ya kuma haram?
To wancan a wancan masallaci da muka fara darasi mun tattauna a kan satin jaraba ko abu na farko da shi ne dukkan malaman musulunci sun daidai fatan amsa haramun da kowace makaranta ce da kowane iska haramun ne ɗalibi ya yi amfani da kowace hanya domin ya saki jarrabawa haramun ne malami ya yi amfani da kowace hanya ya ba ma ɗalibi satan amsan jarrabawa abu na biyu shi ne abinda ya saci amsa a kai ya yi karatu da shi yana da hukunci biyu a musulunci idan gurbin da ya saci amsan a kanta ya zo ya ci ta wannan gurbin misali da turanci ne bai ci ba bai iya ba to amma kuma kafin ya fara aikin sai zo ya ci turancin kuma ya iya kaga ya mai wancan to sai ya tura ma Allah ya koma zuwa ga Allah Allah zai yi shi amma in har ya je ya fara aiki da rashin wannan cancantar da kuma a wannan aikin ana buƙatar cancantar to nan ba halarci yake ci ba abinda yake ci bai halarci gare shi mun bai ta ko saboda in ya mai gurbin abinda bai cancantan ba sai ya zo ya cike wannan gurbin to nan ya sa Allah ya yi zunubi amma in dai har aka dauke shi karatu ne ko aiki ne abinda ya cancanta a ce an dauke shi da shi din ba yi da shi har wannan lokaci to wannan lokacin yana ci gaba da rayuwa ne a cikin saba ma Allah kan ga abincin sa Allah ya sani me zai sa kun da bai iya bai dauki abin da zai iya wannan shine abinda manzo Allah ya karanta ga mutane ku zo min al'amali ma tu bifu annabi ce ko da kiyabun da biya in ba za ka iya ba in ba za ka iya ba ka je ka makarta ko da za ka iya ko da kake wanda ka je koyi abin da za ka yi ka ci abinci ka rayu lafiya a cikin aminci Allah ya sa mu dace
wannan yake a kan kuma wannan da kai kamar da shi ne dukkan da ake yi a kan cin karamu yake so mutum ne ya tabbatar da an cire shi karamu ko kuma shi ma ya ci gashi ma yana cewa duk wanda limana ko kan da ta yi wata hanya haram ba ta ba ko nan nan mutum to shi ya san ya ci haramu kuma an ta ya zama na mai bar sun ciyar da shi shi ma kuma ba ta shi akai to yanzu me mutum sa kani da yin addu'a da yin zikiri
to shi dai Allah in baka bi shi ba ba dai dika ba wannan shine kaida ko domin abin da yake a Qur'ani wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum ku cika alƙawari da yarjejeniyar da ke tsakanina da ku ni in cika muku da ku sharadi ne in tansurullah yansurkum in baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne ko da ka duk halin da yake ciki abu na farko zai yi alaka da Allah ne kyau ya tuba daga abin da yake in hanyar abincin sa ne wannan hanyar haramun ya bari ya canza Allah ya yi alkawari a cikin Alkur'ani duk wanda ya taurace ma wani abu na sakon Allah ko haramci Allah zai mai mishi da gurbin da yake alkai wannan alkawari ne saboda kai sadakar da zuciyarsa da ya hakura ya ci gaba da cin abinci ta hanyar haramun har a je a ci da shi a mishi tambaya akai kaga gwanda ya hakura da wannan abu ya nemi wata hanya sannan Allah bai alaka da wanda ya ci haramun ko aka ciyar da shi haramun dole har sai ya tsarkaka daga wannan abin da yake cikin sanna dauda domin dauda ne kun fahimci magana dauda ce a cikin sa wannan dauda dole sai an wanke ta hanyar da zai wanke ta kuwa shine daga inda ya dakatar ya koma ya ci gaba da cin halal din sai yana tuba ya koma zuwa ga Allah shikenan magana ya kare iyakaci in ta hanyar zalunci ne wanda ya zalunce su ne musu da duke su amma shi dai daga inda ya bari ya kuma tuba kori ba wannan babu dukiya mafi kazanta ire riba a hadisin al-imam al-bayhaqi malam al-albani ya inganta hadisi annabi ya ce riba tana da babi 73 na sharri matakala step guda 73 na sharri annabi ya ce aisaruha mafi kankantar matakalan farko annabi ya ce idan mutum ya taka hukuncin sa tamkar ya sauka wanda ta dace shi sabbi bitina inna riba Allah ya sauko Allah ya sauko to amma ita riba kanta a cikin alqur'ani Allah ya ce fa man ja'ahu maw'idatu min rabbihi fanta falahu ma sab Allah ya ce duk wanda wa'azi ya zo mishi daga ubangijinsa fanta ya tuba ya daina falahu ma salafa na baya Allah ya ce ya ci banza wa amruhu ila Allah wa man aada Allah ya ce wanda ya sake dawowa ya ci gaba da shi shine saboda kin yana so kargaka ya tuba ya danye daga wannan aiki bari kuma yana da wada a ce aikin ne tsuransa na haramu ko wani yake cewa to in bari ne masa da wuyi ko sai da giya ko waɗansu abubuwan makamantar wannan ba za ka samu in aiki ne yana da ɗan albashinsa sai dai ya ɗan haɗo da wa'innan haram ɗin sai ya ci a yi tsarkakar da kansa daga wannan haram ɗin ya ci gaba da ɗan albashinsa Allah ya sani shi albarka muna roƙon kuma Allah ya bashi mafita Allah ya bashi mafita
wanda yake cewa idan mutum yana sallah da zai ke zai idan mutum domin yin tadabbur a wannan ke karantawa
babu kyau rufe ido a sallah babu kyau daga kai a sama a sallah in mutum na sallah bayan ya rungume hannunsa a sallah yana kallon inda yake tsokana gushin sa kasa saboda kan nan daidai gabansa nan yake kallo mun fahimta ko wannan shi saboda ka zai rufe ido ba wata kil an ramani in ka ta rufe ido ka kai tilawan ya kai tilawa
wannan yana cewa game da mutum da ya wuri ne da matsala ta limana cuta a zuci da shi na zafin Allah galibi idan yi hankalin yana tashi yana damuwa kwarai amma bayan kamar wasu kwanaki
sai su da ke
wannan yadda baya farko ke nan na biyu ke cewa kuma mana a yi nasiha game da matakan da suke sa irin abubuwa ko abubuwan ne da wani abu da ke
maza to wannan abin tausayi ne wato ya samu tsatsar zuciya shine Allah a cikin suratul mutaffifin yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasbu wato damuwa ne yayi yawa a zuciya kirci ne na sabon Allah sai yanzu da wa'azin da zai ji da karatun qur'ani da hadisin da zai ji kusan 75% na fadin zuciyarsa duk wancan sabon Allah ya mamaye wannan gurbin kaga ba zai taba amfanar da shi yayi rinjaye akan wancan ba malam yayi baji ko fasali a cikin wannan littafi kai da su wanda suke da irin wannan matsalan da kuma su ma maganin su bi ma'ana magani da za a ba su domin warakan wannan da hanyoyin da ya kamata su kuta daga shi to abu na farko da za mu bar shawara shi ne ya yawaita tashi yana kiyama da ya yawaita sadaka annabi ya ce a cikin hadisi sadaka ba hausawa suna cewa sadaka maganin musiba ba to haka yake annabi sadaka maganin musiba idan Allah ya yi fushi da mutum ko alakarsa da Allah ne kyau ta yanke sanadiyar sadaka kan sa Allah ya yi afuwa ma wannan mutum sannan ya yawaita tashi yana sanin da yana yawaita roƙon Allah akan wannan damuwa da yake zuciya domin shi sabon Allah idan yayi wannan katutun za ka je yanzu ka ji karatu ka ji wa'azi hankalinka ya tashi kai kuka amma sai gobe ko jibi bayan sati ɗaya ko biyu sai kuma mutum ya koma zuwa kan wancan sabon Allah Allah ya tsare mu tabbatar da gidajen mu Allah ya shiri wannan bawan Allah ya wanke mishi zuciyarsa ya tsarkake mishi zuciyarsa sai nasiha da yake ayi ga mazan da suke kalmar warko warware to gaya ne Allah ya tsawaki yana ɗaya daga cikin abinda manzon Allah ya ce Allah na tsine mutum albarka a sanadiyar wadda ke siffantuwa ko ɗabi'antuwa da wata ɗabi'a ta mata ko yake suturtuwa da wani sutura na mata saboda ba daidai ba ne ku ji tsoron Allah abubuwan da addininku zai ce babu kyau ku rera abubuwan da addininku ya musu umarni da shi ku yi riko da shi kullum ku yi fatan tsira ma kanku da kanku kaga irin waɗannan abubuwa su ne suke taron dangi daga zuciyar kullum ta zo ta zo shi saboda haka muna roƙon Allah ya shirye su kuma su ji tsoron Allah su gani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.